Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalo da kuma Niya. A yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Ni ne Baba Yakubu Makeri tare da Ali Mustapha Sakkwato. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin namu ga kanun labarai.
To, baba kasashen duniya fa sun zaburar wa kasar Siriya kan maganar garin Aleppo. Masana harkokin diplomasiya kuma suna mamakin wani sako da suka ga an sato da ya shafi Hillary Clinton, suna tunanin abin da ya shafi Saudi Arabia da Qatar a cikinsa. Yayin da shugaban Amurka na yanzu Barack Obama yake cewa ƙudurin da Donald Trump yanke na cewa zai zaunar da Amurka a cikin tunani game da karɓar sakamako ko rashin karɓar sakamako abu ne mai hatsari.
To, bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji irin ƙoƙari da ake yi wurin wayar da kan mata akan illolin sankaren mama.
Magana na sankaren mama kuma gaskiya saka ci ne na maza, so da yawa, so tari mata suna complain ba mazan su suna korafin cewa ba su da lafiya, sai a ce kai saka ci ne kawai irin naku na mata, sai a yi ko oho da su, ba za a kai su asibiti ba.
To, sai kuma wasu mazauna wato gundumar tungar maji kenan sun yi zanga-zanga na kin amincewar yunkuri da sojoji ke yi na fidda su daga inda suke.
Wai in ba mu riga mu fita wurin nan ba, wai da su kira nan kasa sojayin zai baka mene duka da kuma kashewa.
To, ko bayan wannan muna da shirin lafiya uwar jiki wanda Juma'a Ali za ta kawo muku, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
To, jama'a barkanku da asuba. Kasashen duniya sun zaburo suna saka wa gwamnatin kasar Sham wato Siriya da ƙawayenta sabon matsin lamba domin su jaburke gaba maman da suke sakarwa garin Aleppo, saboda ma'aikatan ba da agaji su samu sukunin su shiga cikin wannan gari a samu a tallafa mazaunansa da tarzoma ta rutsa da su. A wajen taron da aka kira jiya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a bisa shawarar ƙasar Canada ne, wanda kuma ƙasashe kamar 70 suke baiwa goyon baya, aka ƙudurta yin amfani da wata dabara da ba su fai akan yi amfani da ita ba wajen kiran taron gaggawa domin a san yadda za a bullo wa duk wata matsala idan ta tusgo. Jakadan ƙasar ta Canada a can Majalisar Ɗinkin Duniya to Stephen Dion ya ce dole a samu hanyar tabbatarwa duniya cewa da gaskiya ake yi wajen neman hanyar shawo kan ita wannan tarzoma ta Siriya. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya dai ya fi share shekaru kamar 5 yana neman hanyar da zai biya warware wannan rikicin na ƙasar Sham, amma kullum sai a zo a fuskanci cikas. Ko a wannan kwanakin nan ma Rasha ta yi amfani da ƙarfin ƙuri'arta a karo na 5 dangane da wannan al'amari na ƙasar Sham ɗin, inda ta hana aiwatar da ƙudurin da ƙasashen Turai suka gabatar kan tsaye da shi wannan rikici ko kuma yakin da ake yi a cikin Aleppo.
Masana harkokin diplomasiyya na ƙasa da ƙasa suna nan suna ta ƙoƙarin fahimtar wani sako wanda aka sato daga taskar sakonnin imel na 'yar takarar shugaban ƙasa a zaɓen bana a nan Amurka, Hillary Clinton, wanda ke nuna kamar tana zargin gwamnatocin ƙasar Saudi Arabia da Qatar da laifin ba da goyon baya da kayan aiki da ba kuɗin kuɗaɗe ga mayaƙa 'yan tawayen ISIS. Wannan saƙon ɗaya ne daga cikin dubban saƙonnin imel na madugun kamfen ɗinta John Podesta, wadda aka sato kuma cibiyar tunan tsilili ta Wikileaks ita ce ta ɓankaɗo wannan a bainar jama'a. Wani ɓangare na saƙon yana cewa ne akwai buƙatar mu yi amfani da ƙarfinmu na diplomasiyya da leƙen asiri wajen matsawa gwamnatocin Saudi Arabia da Qatar lamba da su daina ba da taimako da suke bayarwa a sirce da kuɗaɗe da kayan aiki don tallafawa 'yan ISIL da kuma wasu ƙungiya 'yan Sunni. Duk da cewa an daɗe ana zaton cewa Saudi Arabia da wasu ƙasashen Larabawa ƙawayen Amurka sun jima suna taimakawa waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda da kuɗaɗe, wannan zargin da aka gani a cikin saƙon shi ne na farko da ya fito fili yana bayyana wannan tuhumar.
To, muna baku labaran nan daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce na ciwo da dan takarar jam'iyyar Republican a zaben bana a Amurka Donald Trump yake yana cewa za a yi mishi magudi a lokacin zaben babu abin dariya bane. A jawabin da ya ji Alhamis wajen wani gangamin siyasa na neman roƙon Hillary Clinton ya takarar jam'iyyar su ta Democrats goyen baya, Shugaba Obama yake cewa tangal din da Donald Trump yake yi na ko zai amince ko ba zai amince da sakamakon zaben ba idan an yi shi abu ne mai hatsarin gaske ga tsarin siyasa Amurka. Matsayin baya-bayan nan da Trump ya dauka game da batun sakamakon dai shine wanda ya ga dimbin magoya bayan sa ajiyan cewa zai amince da sakamakon zaben a bisa sharadi daya shine idan shine aka zaba kawai. A lokacin muharar da ya da Hillary Clinton a birnin Las Vegas ajiyan, Trump ya girgiza siyasar Amurka lokacin da yake fayyace ko zai yi na'am da duk sakamakon din da ya bayyana a zaben nan ko kuma ba zai yi ba, inda ya ce shi ya husun ya kyale kasar ta zauna cikin abin da ya kira jiran tsammani.
Jami'an hukumar zaɓe ta ƙasar Ghana na shirin ganawa da shugabannin jama'a da dattawa tare da shugabannin kafofin watsa labarai na ƙasar a cikin makon gobe don ƙaddamar da yakin wayar da kan jama'a dangane da babban zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da ƙasar za ta yi ranar 7 ga watan Disamba wannan shekara. Hukumar zaɓen ta ce za ta tura jama'anta zuwa lungunan Ghana daban-daban don su ilmantar da mutane game da yadda zaɓen zai gudana kuma su amsa tambayoyin jama'a. A kwanan nan dai, wato bayan shugaban hukumar zaɓe Charlotte Osei ta gana da manyan editocin kafofin yaɗa labarai kenan don neman aiki da za su yi wato a tabbatar da an gudanar da ingancin zaɓen kuma cikin adalci.
To a ƙarshe shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya yi barazana cewa shi da kansa zai jagoranci mayakansa su je su auka a ƙungiyoyin 'yan tsagera da ke can tsakiyar wannan ƙasar tasu idan ba su daina kai hare-hare a kan fararen hulan ƙasar ba. A jiya ne shugaban yake cewa zai shiga gaba sojojinsa su bi shi baya su je kogin Ye su ja daga da su wa'annan tsageran da ke yawan kai hare-hare a kan fararen hula da ke shigewa ta kan titunan da ke kusa da wannan kogin. Ko a cikin makon jiya ma su ma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun la'anci wannan hare-haren da ake kaiwa a wannan yankin wanda ake jin watakila suna da alaka da kabilanci a tsakanin al'ummar wannan wurin.
Faran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga birnin tarayyan Abu Najeriya kenan Abuja, inda aka shirya wani gangami akan wayar da kan mata game da sankaran mama. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Kungiyoyi masu zaman kansu na lamuran kiwon lafiya sun dage kan kamfen ɗin yaƙi da cutar dajin mama ko sankarar mama. Tuni ma wasu shahararrun taurarin fina-finan Nollywood irin su Joke Silva, Francis Duru da sauransu suka shirya wani maci a tsakanin unguwar Wusaitu zuwa Maitama ƙarshen makon nan don wayar da kan al'umma kan illar cutar da kan yi sanadiyar mutuwar mata da dama musamman ma a yankunan karkara. Matar gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Bagudu likitar yara ce wacce kuma ke bunƙasa kamfen ɗin yaƙi da cutar ta sankarar mama, kazalika kuma ita ce ma ta shirya wannan gangamin.
Ba a ganewa da wuri sai ciwon ya yi tsanani. Cikin wannan shirin da muke da duk muka zo wannan wata na goma ana wannan shirin, za ka ga mata da dama sun fito da ciwon ya yi tsanani, yana wari mama ya riga ya zama ciwo komai dai ya riga ya kama. Ciwon yana da yawa, muna rasa rayukan mata da dama a ciki har dai a nan wajajenmu Najeriya Afrika. Da a ce alal misali mace daga can kasashen waje ne aka haife ta saboda irin abincin da take ci da yadda rayuwarta yake da irin kula da ta samu tun tana yar karama har ta girma, ba akan rasa rayukan mata kamar yadda mu muke rasa. Cikin guda 195 za su rayu, mu ko guda 5 ne za su rayu, saboda ko inda ake gashin maganin a Najeriya yanzu muna da wajen gashi guda 7, amma a koda yaushe sai dai ka tarar da guda ɗaya kawai ke yi, ko ka ji Sokoto ko Ibadan. Akwai matsaloli da yawa game da ganewa, tantancewa da kuma maganin, amma yanzu duk inda ka je muna da shi a jihar Kebbi, akwai shi Abuja, akwai shi Sokoto wanda ake ce mammogram, ana gwada nono da shi a ga ko akwai wani damuwa a ciki. Ana son mace da zaran ta kai shekara 40 ta riƙa yin wannan gwajin.
Adamuwa Tahiru wani magidanci ne da ya shaida yadda cutar ta sankarar mama ta yi sanadiyar rasuwar wata mata.
Magana ta gaskiya akwai matar abokina, wallahi sankarar maman ne ya zama sanadiyar ajalinta saboda da ya kama ta wasa tun ana magani har abin ya wuce ma birnin Kebbi ya wuce Sokoto har aka je da ita har Zaria aka yankin mama daya aka koma na biyu karshen ta da shi ya zama sanadiyar ajalinta. Gaskiya abin ya daga min hankali matuka.
Ba je asibitin da wuri bane har abin ya tazara haka.
Wato mutane ba su da ilimi game da wannan kansa din da ake magana na sankarar mama. Kuma gaskiya sakaci ne na maza. So da yawa so tari mata suna complain ba mazan su suna korafin cewa ba su da lafiya. Sai a ce kai sakaci ne kawai irin naku na mata sai ai ko oho da su. Ba za a kai su asibiti ba.
A wani bincike da aka gudanar a shekara ta 2012 mata 52 ne kan kamu da sankarar ta mama a cikin mata 100. Yawancin matan a ƙarshe kan rasa ransu. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Har yau dai a nan birnin tarayyar Najeriya kuma mutanen gundumar Tungan Maje sun nuna fargabansu akan yunkuri da sojojin kasar suke yi na korarsu daga unguwarsu. Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya je wurin zanga-zanga da mutanen suka yi.
We are the native of FCT Abuja. The Nigerian Army want to acquire our land without following the due process.
Yadda ƴan asalin Abuja daga gundumar Tungan Maje suka gudanar da zanga-zangar lumana inda suka gabatar da korafin cewa rundunar sojan Najeriya na san mame musu filaye. Zanga-zangar dai ta kai su ga hedkwatar ma'aikatar shari'a ta Najeriya, Majalisar Dattawan Najeriya da kuma ofishin ministan Abuja.
Alhaji Jibrin Mamman ne leader ne wato shugaban na al'umma. Damuwarmu yanzu sojojin Najeriya sun ce wai mu illegal tenants ne da occupants a cikin wai kasan su. Muna kasan nan tun ma baye Najeriya. Loluga yayi Najeriya 1914. IFCT 1976. To mu muna na wurin na fiye da shekaru 200. Lan na nakakani mu ma wai ran da ga watan 12 now 2016 wai in ba mu riga mu fita wurin nan ba wai za su clear nan ka san sojojin zai baka mene duka da kuma kashewa.
To ko me rundunar sojan Najeriya za ta ce akan haka? Tambayar kenan da na yi wa shugaban sashen kula da kadarorin hedkwatar sojan Najeriya Manjo General Pat Ikem.
The Nigerian Army is not in the habit of going around grant land. We use lands allocated to us.
Rundunar sojan Najeriya ba ta mamaye filayen al'ummu. Muna amfani ne da filayen da hukuma ta bamu a hukumance. Kuma gwamnati na bamu fili ko a Jaji, Zaria, Kano, Akwa-Ibom ko Lagos don mu asasa cibiyoyinmu na soja. In har mutanen Zaria ko Jaji za su sadaukar da filayensu don kishin ƙasa. Wata rana a waye gari su ce su ma ba su filayensu. Kaga kenan wata rana za a waye gari ba masu sojojin da za su kare muradin ƙasa. Mu ba ma mamaye filaye. Duk filin da muka ce namu ne to gwamnati ce ta ba mu.
We don't take community's land. Every land we have will have to pass and given to us.
Duba da yadda ma'aikatar raya birnin tarayya Abuja ke da alhakin raba filaye a nan Abujan. Naji ta bakin kakakin ministan birnin Malam Abubakar Sani.
Duk lokacin da ya zamana an samu irin wannan rashin fahimta tsakanin jama'a ba ma sojoji kadai ba ko ma wane ne, to abin da yake kyautu shine a rubuto a rubuce zuwa ga shi mai girma minista na Abuja. To insha Allah ta'ala za a dauki mataki akai.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda za a warware wannan takaddama tsakanin ƴan asalin Abuja da kuma rundunar sojojin Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kun ji gangan soja, soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Cutar Ebola fa ba jifa bace ko wani abun tsubbu. Cuta ce mai kisa ta zazzabin da ake kamawa daga taɓa ruwan jikin wanda ke ɗauke da cutar. Alamanta sukan fara daga zazzabi, kasala da kuma ciwon jijiyoyin jiki. A baya 'yan kwanaki kaɗan sai a fara amai da gudawa, inda jikin mutum yake zubar da lita 4 na ruwan jikinsa a kullum. Ebola tana da saurin yaduwa. Idan mutum ya ga irin waɗannan alamomin a jikinsa, to ya gaggauta zuwa asibiti. tilas mutum ya kare kansa ta hanyar wanke hannu akai-akai kada mutum ya ci ko kuma ya taba naman daji. A guji kusantar waɗanda suka kamu da cutar Ebola, haka kuma kada a taba gawar waɗanda cutar Ebola ta kashe. Idan har mutum yayi cuɗanya da waɗanda ke fama da cutar Ebola, to tilas ne ya rinka auna zafin jikinsa a kullum ko zai ga wani sauyi. Ganowa da jinyar cutar Ebola da sauri yana da matukar muhimmanci wajen rayuwa. Nazarci gaskiyar cutar Ebola, don hakan yana iya ceton ranka.
Wayannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba, lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Shin ma sauraro, ko kun san akwai cutar da take sa fatar jikin mutum ta daye kamar na kuturta? To wannan yana daya daga cikin cututtukan da likita zai bada amsan su a yau a wannan fili na lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke, sai a biyo mu a hankali. Masu sauraron lafiya uwa jiki, assalamu alaikum. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya. Masauraro, a makon jiya Malam Sagir Tanko daga karamin hukumar Takum jihar Taraba Najeriya ya nemi sanin alamomin kamuwa da ciwon gyamban ciki. To likita ya yi masa bayani, har ma ya bashi shawara ko kuma ya bashi shawarar da ake bai wa duk mai fama da ciwon gyamban ciki akan cewa ya rika cin abinci kadan kadan. Misali, maimakon cin abinci sau uku a rana, to ya kasa zuwa sau biyar ko kuma sau shida a rana. To amma likita bai ida yin bayani ba lokaci ya kure, a saboda haka za mu dora daga inda muka kwana. To likita, baya ga abubuwan da ka lissafa, wani karin haske kake da shi?
To Hajiya, akwai wasu abubuwa kuma da muke ci sukan tayar mana da wannan ciwon. To in ka ci wani abu ya kaga ya zo masa maka cikin kana ciwo ka bar cin sa.
To
don wasu abubuwa na sa yana aguro shi kuma.
To
ka lika lura da abin da ka ci, in ka ci cikin ka na wani abu to ka bar shi.
To
kuma komai kuma mutum zai ya rinka lura da abubuwan da zai ci da tsafta, ba komai ya tabbatar da tsafta.
Ai dama galibi ka san yawancin cututtuka ma ai rashin tsafta ne ke haifar.
Eh, rashin tsafta ke kawo shi hanji, eh gaskiya ne.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Allah kuma ya sa a dace.
Amin amin.
To sai kuma wasikar Master Nasidi Ado a kwatin gidan waya mai tanda 70 zuru a can jihar Kebbi, Najeriya.
To
yana son wai karin bayani akan cutar Stephen Johnson syndrome disease. Ka san ko wani cuta ne haka? Kamar yadda yace yana son karin bayani akan cutar da ake ce ma Stephen Johnson syndrome disease. Likita, wannan wata irin cuta ce?
Wani irin cuta ne da ke faruwa jiya domin shan waɗansu magunguna?
To
in ka sha yakan kawo irin abu dai a fatar jikin dan Adam.
To
za ka ga kaman zai kawo zafi ga gan fatar jikin mutum kaman ta kone ko kuma wadansu kaman fatar ta yanke haka, amma yana da zafi kwarai da gaske.
To gashi nan ya ma ce wai cutar tana sa jikin mutum ya daye kaman na kuturta, gaskiya ne?
Eh gaskiya ne, kuma wadansu mutane ma in ya samu a cikin idon mutum yana iya sa mutum ma makance. Waɗansu ma an yi tsanani yakan sa ma yakan halakar da mutum kwana yayi.
To Allah, to yace wai gaskiya ne amfani da magani kamar su aspirin, talazole da sulfadimodine kai likita ne
suna. To amma daga kamar abin da ke fito a sulfamethoxazole da irin su ciprofloxacin da irin su ibuprofen. To wannan ba kowa ke faruwa, akwai mutane kalilan da ke faruwa da su.
To
ba kowa ke faruwa da shi ba, amma yana faruwa. Kamar abubuwan da ake cewa da Turanci muna kiran shi wani allergic reaction.
Oh, wato kamar idan jikin mutum
bai dace da wannan maganin ba sai tsanani da yake kawo musu wannan.
To
don akwai magunguna da yawa da suke kawo wannan kamar wuraren mu ma kamar su Levoquin, Naproxen, Amlodipine duk yawanci haka suna kawo su.
Ba kuma kowa bane da yake da wannan. Ba kuma
yawanci ma mutane kalilan kawai yake faruwa gare su amma in ya same su abin da tsanani kwarai.
To Allah ya so.
Kuma magani ya maka wannan dole sai a tsaye da magani kuma ba za a taba ka wannan maganin ba.
To.
Eh dun yake tsanani kwarai da yakan kawo amma kwana yana ya halaka mutum.
To me yasa aka sa masa sunan Steven Johnson syndrome?
To waɗanda suka kin san komai irin ciwukan nan waɗanda suka so mu gano su kenan.
To shi yasa aka ba su wannan sunan?
Wannan kasa yana faruwa sosai a asibitoci suka ce yakan sa faru kaman saurin 2500 ko 2600 a asibitocin kasar nan yana faruwa.
To
yana faruwa amma saboda haka yakan yana tsanani ƙarai.
Inda ya kama mutum yana tsanani. To kuma
da kama din aka ce biyar bisa goma ko yana iya kai halaka su.
Wato mutane biyar cikin goma idan suka kamu da cutar.
Haka masu bincike suka ce.
To Allah ya sauke.
Amin.
Ina kuma fatan wannan cutar ba ta je kasashen mu ba.
Akwai alamu to.
To akwai alamu ta kamar me da zaka gane?
Dun yawanci in ka sha zaka ga yanda yace din zaka ga jikin mutum kaman ya kone. Ko ya tsatsage kuma da tsananin zafi zaka ga kaman ana sa maka wuta ne a jiki amma yawanci fatar jikin yake masu illa zaka kaman ta tsatsage tana kaman konewa kuma duk jikin mutum yake ma wannan
kuma kaman yanda yace jikin fatar jikin mutum ta daye kaman na kutarta
haka take yi
a saboda haka idan mutum ya ga haka ya kamu da Steven Johnson syndrome kenan.
Inda yake sha wani magani kaga ya so mu haka to ka daina shan maganin kawai.
Maza-maza kuma ka
je. Maza-maza ka kuma kira likita. Kai sauri ka je asibiti.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Allah ya sa kuma wannan bayani da kai zai amfani ma sauraron mu.
To.
To ita kuma Amina matar Ibrahim M Abubakar a can Maiduguri.
To.
Tace idan mijinta yana ciwon kai idan ya sha magani sai ya samu sauki.
To.
Amma kuma an jima sai ciwon kan ya sake dawowa yaya za a magance ko kuma da farko likita wani irin ciwon kai ne?
To in wannan ciwon kai na dawowa ko ya sha magani yana dawowa to akwai wani abu da ke faruwa.
Alama ce ta wata cuta?
To wani abu ke faruwa. Akwai wasu mutane da suke da kaman a cikin kansu za a ga suna da wani abu da ake kira su aneurysm yanda kaman jijiya ne a cikin kwakwalwa za ta dan kumbure.
To
wani lokaci in ka sha magani zaka ji ya so kuma wani lokaci akwai wasu ciwo kaman ma har irin su sankaran kai da waɗansu irin kaman wani ciwo da ake kira irin su migraine na su ma zaka sha magani in ka sha magani zai sauki sai dawo ka sha magani zai sauki sai dawo.
To abin da ya kamata yi kaman yadda ta rubuto mana wasiƙan je gun likita ya mai bayani ko?
Inda ciwon kan na dawo haka dole ya sauri a je wurin likita a duba shi sosai.
Tana yiwuwa ba ma ciwon kai ba kila alama ce ta wata
ciwon. Ba ciwon kai kawai bane Hajiya.
To. To Allah ya sauke.
Amin amin.
Ina fatan kuma malama Amina tana kusa kuma ta ji wannan bayani da kai kuma muna fatar idan an je gun likita Allah ya sa a dace.
Amin amin Hajiya.
To likita Lukman malam mai hatsi daga Sokoto.
To.
Yana son ya san me ke da haddasa cutar shawara. Jaundice kenan.
Jaundice kenan. To ciwon shawara kin san akwai waɗansu mutane ciwon shawara na faruwa domin waɗansu mutane da wani irin ciwon da ciwon hantar ɗan adam in kana ciwo waɗansu masu ciwon kamar liver disease kenan da turanci ake kiransu. Waɗansu kuma mutane akwai waɗansu irin kamar waɗansu irin zazzabi da ke kama mutane sukan same shi. Waɗansu yara waɗanda aka haife su da kamar sababbin haihuwa wani lokaci suna sa zaga idonsu duk sun yi wurin ruwan kwaikwai haka.
To akwai rigakafi?
Kamar na yara din nan akwai abubuwan da ake ba su kuma in dai kana da wannan in dai Hajiya akwai allurar rigakafi.
To
duk waɗansu wurare da muke zuwa muna iya samun wannan so akan ce mutum ya allurar rigakafi kafin ji waɗansu wurare.
To allurar rigakafin an yi kamar shekara nawa za ka yi tana maka aiki? Biyar, biyu, uku ko hudu?
Yawanci kamar biyu zuwa uku.
To
yawanci akan je sai a sake gwadawa amma in kai allurar rigakafi kuma aka yi sai Allah na kiyaye ka.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To kamar yadda ka ce likita kawai wannan cutar hanta ita kawai ke haddasa ciwon shawara sauro kuda ko wani abu ya haddasawa?
Wani lokaci in kamar kin san abin da ke kawo shi, da abin da ke kawo shawara kamar mutum na da ci kamar irin na sauro, abin da ke faruwa shine kwayan halittar jini da ke cikin jikin ɗan sai ta fashewa, shike sa shi canza ya zama ruwan kwai din.
To
kwayan halitta na blood cells suke farfashewa sai su so musa abin yana canza haka wani lokaci.
Wato kwayoyin jini kenan.
Waɗansu shine kamar na to na manya kuma wani lokaci duk waɗannan na faru su kuma na hanta na akwai abubuwa da ke fitowa da ke sa shi kuma ya canza ya zama ruwan kwai din. Saboda haka indai ka so magana wannan dole kai sauri ka je a dube ka a wurin likita.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar Hafizu Balarabe Gusau, shugaban muryar talaka reshen jihar Zamfara. Yace ciwon haƙori mai yin ƙogo mai tsanani, cavities kenan. Ana ɗaukar shi ne?
Wannan ba ɗaukar shi ake bai, tsafta ke, rashin tsafta ke kawo wannan hajjia.
To.
Domin in muka ma ci abinci ba a wanke baki, ba a kuskure baki. To abin da ke wa shine kin san haƙorin yana da wani abu fari-fari mai ƙarfi. Wanda tura ake kira enamel. To indai kana cin abinci mutum bai wanki bai tsaftace bakinsa, to shi abubuwan nan abincin nan da ya rage a bakinka akwai wasu ƙwayoyin guba da kamar bacteria da ke cikin bakin mutum. To su waɗansu suna canza su zama irin ruwa-ruwa sai su rinka narkar da shi wannan sai har ya yi rami din.
To kai.
In ya rami tsanani din nan to zai sai ga mutum yana ugi sosai yana ciwo kare
daga ciki. Yana ciwo. To ka riga ka ansa tunda dama ya ce wani mataki mutum zai ɗauka domin ya kare kansa.
Kare kansa kin san kamar yadda muka ce wani lokaci mutum ya rinka kuskure bakinsa ko lokaci ci abinci.
To likita idan wannan ƙogon yayi akwai abin da ake yi mutum ya je gun likita cikewa ake yi ko?
Idan mutum ya je likita haƙori akwai abu da ake sa a cika shi wannan rami.
Rami.
To wani lokacin ya yi tsanani ma sai an cire duk abubuwan cikin suna a canza komai na haƙorin wani lokaci.
Likita idan aka cike ma mutum ramin nan. Har iya rayuwarsa ne ko kuma idan baya kula ramin zai sake dawowa.
Wani lokacin in baka kula ramin zai sake dawowa. Sai abin ya fice.
Subhanallah.
Amma in aka yi aikin sosai aka cika shi to yawanci ya rayuwar kaza zai tsaya sosai.
To takan yi tsananin da sai an fidda mutum haƙori?
To wani lokaci kai tsanani yanda dole in ya yi zurfi da yawa zai je har ciki kusa da ƙashi wani lokaci dole sai an cire haƙorin gabaki ɗaya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin?
Dr. Lada.
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Babu ai hoje da gina da ku inda je ke lai a wani babu ai hoje da gina a san da ke aka ce duniya ana ta wala
madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kasashen duniya sun tasirwa gwamnatin kasar Siriya suna matsa mata lambar cewa sai ta jaburki gaba man da take saki a kan garin Aleppo domin ma'aikatan ba da agaji su samu sukuni su shiga cikin wannan gari a tallafa mazaunansa da ta zo matalatsa da su. A wajen taron da aka kira jiya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya bisa shawarar kasar Canada wanda kuma kasashe kamar 70 suka bai goyon baya ne aka ɗauki ƙudurin yin amfani da dabarar da ba su fai a kan amfani da ita ba a irin wannan lokaci a kira taron gaggawa. Duma sai da zaɓuɓɓuga wata matsala irin wannan idan ta tusgo. Kadan ƙasar Canada a majalisar Stephen Dion ya ce dole a samu hanyar tabbatarwa duniya cewa da gaske ake neman hanya na shakan wannan ta zo mata ƙasar Siriya. Masu harkokin diflomasiyya na ƙasa da ƙasa kuma suna ta ƙoƙarin su gane ko kuma su fahimci wani saƙo da aka sato daga taskar saƙonnin imel na takarar shugaban ƙasa a zaɓen birnin na Amurka. Wato Hillary Clinton wanda ke nuna kamar tana zargin gwamnatocin ƙasar Saudi Arabia da Qatar da laifin ba da goyon baya na kayan aiki da mankudan kudade ga baya kanin tawaye na IS. Wannan saƙon ɗaya ne daga cikin dubban saƙonnin imel da wato madugun campaign ɗinta George Podesta yake da su wanda aka sato kuma cibiyar tonon silili ta WikiLeaks ta bankaɗo su a bainar jama'a. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa shugaban Amurka na yanzu Barack Obama ya ce na cewa da ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasa na bana Donald Trump yake na cewa za a yi mishi magudi a lokacin zaɓe ba abin a yi dariyarsa ba ne. A jawabin da ya ji Alhamis wajen wani gangamin siyasa neman Hillary Clinton ya takarar Democrats goyon baya Obama ya ce tangantagar din Donald Trump wato hatsari ne na gaske-gaske siyasar Amurka din.
To da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za ku ji mu da wasu sabbin labarai da shirye-shirye, inda kuma za mu karanto muku wasu cikin sakonni da kuka aika mana. To amma kafin mu yi sallama da ku, za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga Hajiya Alima a birnin Accra na rashin ɗanta da ake kiransa Malam Sha'aban, ko kuma aka fi sani da Malam Van Basten, wanda ya rasu a ƙasar Holland. Muna taya ƴan uwansa Ali Tanko da Turai da kuma Baba Libya da ke nan ƙasar Amurka da sauran dangi gabaki ɗaya. Allah ba da haƙuri shi kuma Allah ji ƙanshi. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ali Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, Baba Yakubu Maƙiri ke sallama a huta lafiya.